zauren VOA a sashen Hausa na muryar Amurka. Makon da ya gabata mun ji masanin tattalin arziki Yusha'u Aliyu inda ya mana bayanin cewa ba kasafin kuɗi ne ke sa tsadar kaya ba, karancin abin da ake saya shine yake sa tsadar kaya. Yau za mu tashi ne a inda zai gaya mana yadda za mu sani in akwai yawan abinci ko babu. Gare ka Yusha'u Aliyu.
Inga abinci zaki ji ana ta ce miki akwai abinci, manoma su ce akwai abinci, amma ba wanda ya taba gaya miki yawan mutanen kasan. Abinda nake yawan fada, in kana so ka san akwai abinci ko ba abinci, duk anguwan da kake ka duba yawan abincin da ke anguwan ake siyarwa, sai kuma ka duba magindantan da ke wurin, a ba kowa karfin ya sai abincin ya je a ci, ka gani in zaka ga abincin
zai zama ya kare.
Zai kare saboda shi kuma karewan shi zai sake daga farashi, kamar ka je kasuwa ne manoma sun kawo tumatir ana siye shi, shikenan farashi zai canza sai kuma ya sake taruwa. Amma abin da yake a kasafin kudin nan, wata uku banjin zai gabatar da yawan kudin da za a nemo su kuma a kace su. Wannan a gane cewa ba wai kawai ga kudi ka kace bane, kudaden nan dama fito da su ake yi, nemo su ake a shirya su. Amma idan bashi ya yawa, abin da yasa ni bana son bashi ya yawa shine cewa ba zai yi ka dauki trillion tara kana sabi da digo bakwai kana sabisin kudin bashi ba kuma ka kara. Wannan abin in ka dauki wannan trillion tara kusan sama da kashi 80 na sababbin kudi da kake samarwa kuma kana samar da su kana mika su, waɗannan abubuwa sune abin kula. Kuma dole ne in ka bigi jaki ka bigi taiki, kuma wannan halin da ake ciki na ƙasar nan wanda ya sa waɗannan hahuwan farashi, mutanen ƙasar da manomansu da masu kiwonsu da kowa da kowa, sai mun yadda mu zauna lafiya, shi ne abin da zai fara tabbatar mana da arzikinmu. Kuma idan ba mu nemi mu zauna lafiya ba, muka zama maƙiyan junanmu haka kawai. Wasu kuma na ziga mu, ana cewa kana da wani hujja ka kashe wani. Ba ka da hujja, ko a wace irin al'ada ne, ko wace irin addini ne, ko wani irin matsayi ne. Su ita kuma gwamnati ta san cewa talaka wannan fa a kididdiga da muka yi yau da National Bureau of Statistics mun caccake su, amma suna aiki sun samar da kiyasi na jajircewan 'yan Najeriya a cikin shekaru 14 daga 2014 zuwa 2024. An gudanar da kididdiga na magidanta 5,000 na yadda kudinsu ya canza, kazansu ya canza, kazansu da kazansu ya canza. Amma a ciki sai da na gaya ma Bureau of Statistics cewa ai a cikin wannan duk kididdigan da kuke na kudaden shigan mutane, sai kun duba kudaden da gwamnatoci suka kashe da na tarayya da na ƙananan hukumomi da yanda aka tafiyar da gwamnatoci domin a samar da wani matsaya na sanin me ake kashe ma gwamnati, su kuma talaka me suke kashewa a kasuwa. Saboda abin da zai daidaita farashi ya raba arziki shine wannan farashin. Kuma tsaron abinci da duk muke magana, duk duniya tsana tsaron abinci ne ba wai noma shi kadai ba. Duk duniya akwai ƙaryar da aka gina ma mutane cewa dole mu noma abin da zamu ci. Wannan ƙarya ne. Kasar China tafi ko ina noman shinkafa a duniya, tafi kuma kowa shigar da shinkafa. Kasar America ke binta gurdan noma kuma ita tafi kowa shigarwa. Wannan a gane cewa babu wani dabara akan cewa dole abin da zaka noma sai ka samu. Wannan tashar da kake saurare ba Radio Nigeria Kaduna bane, Radio Murya Amurka ne, kuma shi ka yadda da shi, kuma shi kake samun shi, kuma nan ne ake tatsa gaskiya ga dan majalisa, yana ji yana gani, ana faɗa mishi abin da aka ga dama a gaban mutane, kuma ya hakura tsohon speaker ya hakura yana ansa tambayoyi, ba za ka same shi a gidan radion ka ba. Saboda haka mu gane ga mai sarauta shi kuma ya tsaya yana kare talakawa, kuma haka ake son mai sarauta ya daina ma kallon gwamnati. Saboda da malami da mai sarauta ran da suka kuma kare gwamnati, to an shiga uku.
Mun gode kwarai. Barin fara, kada a ce nayi son kai. Gaskiya zan fara da mace yar uwata. Eh, ta riga ku Hajiya Sa'adatu Ahmed Bustani, bari mu ji tambayar ki ko kuma shawara in kina da ita.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamar shawaran da nake so in bayar, Allah ji kan wazirin Kano lokacin da yake bayanin kan cewa zamanin iyaye da kakanni gyada da auduga ba a san harkan batun mai ba, da shi ake komai da komai a ƙasar nan hankali a kwance. Amma da aka zo aka shiga wannan haka fetur hankalin ya shiga, kuma gaskiya dan maliki kan cewa wanda suke ba da bashin nan a lokacin da suka san kan cewa ba za a iya biya ba, za su kawo dokokin da suke so kuma dole a yi. To ka gani kuma ai ba daɗi, ƴaƴa da jikoki za su tashi a cikin wani yanayi haka. Da maganan kuma tsaro, muna yara in zaki tana 70 sabon wani abu. Umar mai saji a Jos Bature kawai nunawa makami, amma haka zo aka daddaure shi aka harbe shi. Yo, amma ya kai ga mutum da mutum sai ya kashe mutum. makauci ya ga kowa da makauci dan makaucinsa a kashi sai ki ji magana ya kwanta shiru. To Ubangiji Allah ya sa ai maganin wannan al'amarin tun ga honorable anan wurin Allah ya Ubangiji ya sa za su shiga da wannan shawarata wa Allah ya sa.
To badun ba Dr. Kabir shi kuma mu ji tashi.
Da farko dai zan yabawa VOA na shirya irin waɗannan tarurruka a zauren su. Tambaya ta farko sai dan sharhi da zan yi akan abin da mai tattalin arziki ya faɗa. Shin mun ci gaba da daukar shikenan har ƙarshen duniya? Ina so sani. Saboda a bayanin da ka mana ka kawo mana tarihin Najeriya da tattalin arzikin Najeriya tunda muka samu yanci. Wanda na yi fira da marigayi Professor Sule Bello wanda masanin tarihi ne. Ina mai tambaya wata rana na ce Profesa, me yasa muke samun matsaloli a Najeriya? Abin da ya fara ce mun, yace Kabiru duk matsalolin Najeriya na tattalin arziki, na ilimi, na zamantakewa, na rashin tsaro, yace mun ba za su taba magantuwa ba a Najeriya saboda shugabanninmu da masu tsara dokokinmu ba su dauki tarihi da muhimmanci ba. Duk wanda yake da tarihi, mai tattalin arziki ya kawo mana tarihi yanda da tattalin arzikin mu yake. Su Saddauna sun ci bashi ya suka magance wannan. So sai ce mun duk wani shugaba da bai san tarihi ba ya dinga kaucewa kenan mutane sun dinga shiga wahala. Yace shi yasa kaga a arewa ma ya ban misali yace mun fi shiga matsaloli a Najeriya saboda shugabanninmu su ba su damu da tarihi ba. Abinda kawai dame su ya za a yi shugabanci. Saboda haka zan yi kira ga shugabanni da Allah mu koma mu dauki kundi mu duba yaya su Saddauna da suka ci bashin nan ta yaya suka biya. A lokacin akwai sana'o'inmu na gargajiya, akwai noma, idan ka je can kudu akwai koko, in ka je wayannan akwai manja, gyada, kowa ya san Kano ana yi. To shugabanninmu su yanzu sun manta, suna ganin kawai ya za a samu kuɗi nan take a ci. A koma ga tarihi kuma abin na ƙara lalacewa kullum ne Hajiya Madina. Yanzu ba a koyar da tarihi fa a secondary. Ya suka yi da gyadan da muke da ita, kowa ya san huntuwa da sauransu. An daina koyar da tarihi. So ina fata shugabanninmu za su koma su ga ya shugabannin baya suka magance tattalin arzikinmu saboda mu yi nasara a nan gaba.
Yawwa, wannan yayi daidai. Za mu koma wajen injiniya Magaji Muhammad Yaya.
Assalamu alaikum. Na farko dai ina wa VOA godiya da a ce kafofin na cikin gida suna yadda VOA suke yi da sauran kafofi na waje, da alal hakika wannan hali da ake na cin hanci da rashawa a Najeriya da tintin ya zama tarihi. Amma babban bakin ciki shugabanni da kan gwamnatin tarayya, gwamnatocin jihohi da local government har da what level ya zama musu ado saboda ba a hukunci. Misali, da a ce ɓangaren judiciary suna amfani da sandarsu akan duk wanda ya laifi, wallahi ba za a rinka aikata abin da ake aikatawa ba. Amma babban bakin ciki shugabanni da kan gwamnatin tarayya, gwamnatocin jihohi da local government har da what level ya zama musu ado saboda ba a hukunci. Misali, da a ce ɓangaren judiciary suna amfani da sandarsu akan duk wanda ya laifi, wallahi ba za a rinka aikata abin da ake aikatawa ba. Misali, ba Najeriya ba, ba Amerika ba, ba Faransa ba, ba Germany ba, ba Japan ba, duk a duniya ko da trillion nawa za ka iya samuwa, in ba za ka yi kokari ka tare aljihun yoyunsu ba, to alal hakika ba za su maka amfani ba. Mun san cewa a Najeriya bangaren custom, NIMASA, port authority, federal revenue suna na bijin kokari wajen samo kuɗi, amma a cikin rashin sa'a waɗanda ake ɗorawa alhakin tattara amanonin ƙasar, wallahi ko Allah ne ba sa tsoro ko son zuciyarsu ne sai su kauda san Najeriya, su kauda san kasar, su kauda future generation of generation da za su zo. San cewa bashi in ta hau mutane ba ku da kuke raye ba, sama da kashi 60 zuwa 70 na younger generation ne, waɗanda suke shekara 35, 40 zuwa 80 suna constituting ƙasa da kashi 25/30. To bayan kun tafi an gadarwa waɗanda ba su zo ba bashi, to alal hakika ba a musu adalci ba, kuma Ubangiji ba zai sanya albarka akan duka abubuwan da za ku yi ba.
Da waɗannan bayanai na injiniya Magaji Muhammad Yaya za mu dakata a yau, sai makon gobe za mu ɗora. A madadin Nasiru Adamu Elhikaya da ya gudanar da mahalarta zauren, sai ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Fiona Wamayi Nandudu wacce ta daidaita sautin shirin, ni ce Madina Dauda, mu huta lafiya.